Ganin rashin fahimtar addini da ke faruwa a cikin al'umma har aka kai ga rasa rayukan wasu mutane guda biyu, ɗaya a jihar Sokoto da nan Abuja a watannin baya, da kuma yadda rashin ƙaunar juna da rarrabuwar kawuna ke ci gaba da faruwa a ƙasar, shi ne yasa ƙungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai, wato Interfaith Dialogue for Peace a Turanci, ta ƙaddamar da wani kundi mai ɗauke da shafuka 20 wanda zai kawo sauƙin fahimtar wasu ɓangarori na addinan da ke magana kan zaman lafiya da ƙaunar juna da yadda za a yi mu'amala ba tare da tashin hankali ba. Reverend Joseph John Hayab, jami'i ne a cikin wannan ƙungiyar, ya yi ƙarin haske kan abin da ya sa suka ɗauki wannan mataki.
Wato ilimi wani abu ne da a kullum karatu mutane suke yi. Waɗannan abubuwa da muka sa a cikin wannan littafi suna nan a rubuce a littattafan masu tsarki. To tunda mutum a kullum yana bida a tunashe shi, sai mun koma mun zaburo su a cikin littattafan nan, mun sa su a karamin kasida wanda zai zama da saukin karatu, wanda bai zama mai da wahala ya je bude Bible yana duba wani aya ta ce, wani aya ne bata ce ba, to gashi a nan. In kuma yana so ya duba shin wannan abin da aya ta faɗa akwai shi a Qur'ani ga ta a wurin, to dalilin da mun yi wannan ne domin mu kara sauƙaƙawa waɗanda suke bida su kara sanin abin da ya kamata. Shi yasa mun ce wannan zai zama da amfani ga malamai, wato fastoci da kuma mabiya, domin idan kana ne man sanin menene zamantakewa a addinance, to ka ganga shi a rubuce.
Amma ga kwadare a fannin zamantakewar dan adam, Abubakar Aliyu Umar ya yi nazari cewa
tun shekara nawa ake wa'azi tsakanin musulmai da kiristoci kuma ake zaune lafiya, sai daga baya da hakan kwadayi ya shigo, kwadayi shi ko ba abin da yake haifarwa illa kaskanci da wulakanci. Saboda haka wannan abu sun bullo makamunansu da shi ne, kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi. An wani dalili dan mutum zai wa'azi ku ce wai ku ne za ku bashi wani kundi da ku a matsayin suwa da yawa malamai, shi yasa ake ta samun matsaloli tsakanin musulmi da kirista.
To sai dai ɗaya cikin jami'an wannan kungiya, Lantana Abdullahi Bako, ta yi ƙarin haske akan batun
irin tafiyar da muke mun gane cewa akwai rashin fahimta na cewa waɗannan addinan biyun suna koyar da mu abubuwa ɗaya ne kusan a kowane lokaci, na yanayin zamantakewa, na yanayin zaman lafiya, na yanayin son juna, na yanayin zumunci da sauransu. To yawanci idan muka je rikicin da ake samu, muna ganin kaman Krista suna abin ne daban ko musulmai suna nasu, suna ganin kaman kowa addinin nan daban ne. To amma kuma idan muka duba, muna bautawa Ubangiji ɗaya ne, kuma akwai tsare-tsaren addinin da ya haɗa kawunanmu da muke ganin an yi watsi da su. To shirin da muka yi shi ne ya ɗauki lokaci wurin shekara uku muna yi. To Allah ya kawo mu yau da za mu ƙaddamar da wannan kundin ka'idojin zamantakewa musamman a tsakanin addinai biyu da suke Nigeria, musulunci da Krista. To muna ga kaman zai taimaka mana na ganin haɗin kai musamman ga yanda rikici a Najeriya ya fara ɗaukan fuskan addini. Muna ga kaman idan aka haɗa addinan nan biyu suka yi koyi da abin da musulunci ya ce ko abin da Krista ya ce, muna kaman za su samu tafiya mai kyau da zaman lafiya da zai ɗore da kuma cigaban Najeriya baki ɗaya.
Shi ma mataimakin shugaba a wannan ƙungiya ta wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai, Dr. Yakubu Yusuf Arigasiyu, ya yi ƙarin bayani kan wannan kundi da yadda zai amfani al'umma.
Kawunan da suka rabu shi ne muke so mu fitar da wani abu irin wannan littafi ɗin yanzu, waɗanda za a raba mutane su karanta su gane cewa Allah da ya ga dama shi ya halicci kafiri, ya halicci musulmi, ya halicci kirista, ya halicci kowa da komai. So da ga ya so da ya yi kowa musulmi a Najeriya, da ya so da ya kyale kowa ya zama kirista ko zama tuma wani abu ma daban. To tun da dai Allah ya ci rahmasa ya yi wannan a Najeriya, to sai ya zama to kuma in muna so ci gaban Najeriya, to dole kuma mu yi tunani hanya wadda za mu zo da lafiya. Akwai hanya za mu zo da lafiya ta hanyar da addinanmu suka karantar da mu. Wannan ya sanya abubuwan da suke faruwa da suka faru a baya da suke faruwa a yanzu da ma wanda muke faruwa su faru nan gaba, idan ba ilmantarwa da karantarwa da faɗakarwa zai faru, shi ne muke so mu ma tuka hanci yanzu.
Manazarta na cewa wannan kundi ya zo a daidai kan gaba domin an samu yanayi na rigingimu da ke da alaƙa da cin mutunci ko furta kalamai na kyama a ɓangaren mabiya addinan biyu a baya da ya kawo zub da jini a wasu sassa na ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.